بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وديعك الله سبحانه وتعالى ديساك هذا مؤمن سافية السبر شرين دشيدة قوات سفر هجر منزو صلى الله عليه وسلم دمو داعد دلي حدود 30 دأكو وانده ديدي دا شرين دا قوات دا shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin Fuqawatun ila Sa'ada. Yau za mu tashi kan sabuwar matashiya inda malamin yake cewa madha asna'u ma'a ahli al-ma'asi, me zan aikata, yaya zan yi da masu sabo. To, nan yana magana ne da la'alla ku kuma in ce yana magana da harshen da kamar wanda ke sauraron nasa ya riga ya tsaya akan hanya, ya daidaita, ya kusa kaiwa gaci wajen samun wato sa'ada. Shi yasa har ake tambayar sa ya zai da masu sabo kamar shi baya ciki. Yawwa, duk da malamin baya nufin cewa yana magana ne da wanda baya sabo, to amma dai tunda dama abubuwan da yake so shi ne ya gyara maka zuciyarka, ya gyara maka ayyukanka da waɗannan nasihohi. Idan kana tsakiyar mutanen da laifinsu yayi yawa, kai ne gurgudan hali mai kwatantawa, to ya za ka yi abin da yake nufi kenan. Yake cewa la tatazza an hidayatil khalq, kada ka ja baya ko mithqala dharratin, ka janye ka ce ba za ka shiryar da mutane ba. In Allah madaukaki ya baka ilimin da za ka ilmantar da mutane duk yadda suka lalace, to kada ka ja baya ka ce ba za ka koya musu komai ba. Walau kathura linhirafu, ko da karkacewa ta yi yawa, mana duk yadda mutane suka kauce daga hanya, kai da Allah madaukaki ya hore maka shiriyar da dacewa din, to kai hakuri da su, kada ka ce za ka yanke kauna ka koma gefe, kai ka daina karantarwa, ka daina wa'azi saboda mutanen sun ki karba. Ba haka ake ba. Sai ce wala tayas anis sayri fi da'watika, kada ka yanke kauna wajen tafiyar da kake a da'awarka, a kiran mutane da kake yi. Fahum, domin ku su mutane din bi hajatika, suna buƙatar ka matuƙa, ma'ana suna da tsananin buƙatar a ce kana ilmantar da su abin da ke tare da kai. Wa aiqin dauman, kuma ka sani ka sakankance da'iman a kowane lokaci, bi anna ahlul ma'asi, cewa su fa masu sabawa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zillatu muhitatun bihim, to kaskanci a kewaye yake da su, ba inda za a su fita daga shi. Duk mutumin da yake aikin sa ya kauce wa hanyar Allah, a aqidarsa ba daidai ba, aikin sa ba daidai ba, maganar sa ba daidai ba, saban Allah koyaushe, to ya sani cewa a zagaye yake da kaskanci, ba inda za a yi fita ya tsira daga gare shi. Walau tazaharu bil izzati, ko da suna nuna cewa suna cikin izza, duk inda mutum mai sabawa dokar Allah ne, to duk yadda yake ji a jikinsa ko yake nuna wa mutane cewa yana da wata buwaya da izza da ji da kai, yana da wani matsayi na duniya ko kuɗi ko shugabanci ko makamancin wannan, inda mai saban Allah ne, to ƙarƙashin wato ƙasƙanci yake da wato rashin daraja a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko da idan mutane wasu suna gani, saboda mutane sukan makance mizanin da ke sa su auna mutum su ga na kwarai ne ko ba na kwarai ba, daban da yadda shari'a take auna shi. Qala ta'ala, Allah madaukaki yana cewa innal ladhina takhadhu al-ijla, lalle wadanda suka riki dan mariqin nan suke bauta masa, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, a wani fushi daga ubangijinsu zai same su, wa dhillatun fil hayati ad-dunya, da kuma kaskanci bai ce a lahira ba, ina yake fil hayati ad-dunya. Yawwa, kaga wannan yana magana ne akan Banu Isra'il, saboda sabawa Annabi Musa da sabawa Allah da sabawa Annabi Musa da suka yi bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi munajati da ubangijinsa, sai suka dauki dan maraki suka bauta masa. To wannan menene? Shirka ce. Yawa, kuma kaucewa ne daga hanyar Annabi Musa inda ya dora su akai. To wannan sakamakon wannan shirka da kauce ma karantarwar annabawa, shine mutum ya samu fushi daga Allah, ya kuma samu kaskanci a duniyar ta rayuwa. Ma'ana a wannan rayuwa, kun ga wani zai ce to ai in ka kalli zahirin masu irin wannan aikin, akwai manya, akwai izza, akwai buwaya, kila ma su ne suke gudanar da wani abu na duniya, to duk a cikin katsanci ne wannan wani abu ne da Allah madaukaki ke musu mu ne muke ganin kamar wato wata buwaya tana tare da su amma duk mutumin da ba kan addinin musulunci yake ba duk karfin sa duk menene to yana karkashin katsanci ne a nan duniya da kuma abin da zai hadu da shi a lahira sai ce wa kadhalika najzil muftarin a haka irin wannan sakamakon haka muke saka mu duk masu kirkirar ƙarya su dangana wa Allah ashe kenan nan kun ga bayan shirkar da sabawa annabawa kuma sannan akwai kirkirar ƙarya a dangana domin wani yazo ai a cikin su ya gaya musu cewa wannan shine ilahun ku ko lokacin da suka bauta wa dan malikin nan cewa wannan shine ubangijin ku ku bauta masa eh kaga wannan ƙarya ce to duk mutumin da yake aikin sa ƙarya ya kirkiro ƙarya ya dangana wa Allah ya ce Allah ya ce kaza alhali Allah bai ce ba to sakamakon sa shima a duniya akwai kaskanci Allah ya raba mu da kaskanci ya tsare mu daga shi kuma yace wa ahlul ma'asi su mutanen da suke masu saban Allah da'irun alaihim libasud dhullati tufar kaskanci tana nan a zagaye da su ma'ana kamar an nada musu ita ne a wuya yawa kullun bihasabi isyanihi kowanne gurgurdan saban sa gurgurdan abin da ake dora masa na kaskanci wanda yafi kowa sabo kaskancinsa babba ne wanda yake kasa da shi kaskancinsa kasa da wannan yaqulu alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waju'ila adh-dhillu was-saghara ala man khalafa amri Ahmad ya rawaito wannan hadisi al-Imam Ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma an sanya wato tabewa da kaskanci akan duk mutumin da ya saba umarni na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan mutun ya kiyaye saban umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin karamin abu da kuma babban abu ana fadakar da shi ne ana farawa da babban abun saboda girman sa dan sakamakon sa yafi muni amma har karamin abu ku duba ku ga mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ci abinci da hannun dama sai ya kici kuma ya fahimci cewa ki yayi dan girman kai me yace masa yace ba za ka sake cin abincin ku da hannun ba kuma bai taba amfani da hannun sa ba Allah madaukaki ya hana shi amfani da hannun dama saboda me saboda yayi girman kai daga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum akwai bambanci tsakanin ka kasa aikatawa ko kuma shedan ya fi karfin ka akan kasa yin aikin amma magana bayan ka kasa aikin ko ka ki aikin kuma ka kara da magana cewa an kidin ko kaiwa aikin izgilanci wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma karin hatsari akai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu zai iya sa maka wato mummunan kaskanci dan haka duk abin da ke saba wa umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kada a samu mutum a ciki wa ahlut ta'ati su kuma biya da'a hum ahlul izzati su ne masu buwaya da karfi wa bi qadri ta'atika ta'tazzu gurgurdan da'arka gurgurdan wato samun karfin da zaka yi a gun Allah wato buwayar da zaka samu nan duk ana zance ne fa ba akan ma'aunin duniya ba yawa izza ita ce kyakkyawar alaka tsakaninka da ubangiji yawa kaga cewa kana da alaka mai kyau da Allah kuma sannan kana kan shiriya koda mutane suna ganinka da kaskanci saboda su duniya suke aunawa ba wato da'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba qala ta'ala Allah madaki yana cewa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin tunda ko Allah ya faɗa magana sa ba ta zama ƙarya yawa ولله العزة بوايا تألتي ولرسوله هكا تمن ذن ألتي صلى الله عليه وسلم هكا نن مؤمني واتو تمؤمني لذلك كان سن عزة تو كدئة كدمشكين مؤمني ما سوء عقيدة ميكيو ما سوء إيماني ميكيو ما سوء أيكي ميكيو باب سابوه كمن ذن الله صلى الله عليه وسلم سيتي فأنت العزيز في مجتمعك تو كي إنن أتكين جماعة دكيكي ذوني دسو kai ne al'aziz kai ne mabuwayin kai ne mai kokarin ka kamanta gurgurdan abin da kake kamantawa sai ya ce to tunda haka ne fakhfid janahaka ka sassauta fuffikenka ma'ana ka samu tawabu'u ka risuna liman ibtuliya bi ma'siyatin ga duk mutumin da aka jarrabe shi da wani abu na sabo ya zama ya kauce ma hanya sawa'un aqidarsa ne ko a ayyukansa yana abubuwa marasa kyau to kai din abin da zaka yi shine ka kwantar da hankalinka ka yi tawabu'u gare shi bid'awatihi ta hanyar ka kira shi ma'ana kiran da zaka yi masa kira ne bi hikmatin da hikima walinin da tausasawa warawiyatin haka ake karanta wannan rawiya nan ce rawiya shine at-tafakkur, yin tunani kafin ayi abu. Duk abin da zaka yi shi kai tunani, kada ya zama cewa atifaka ce take angi zaka kaje ka aikata. Ma'ana kullun ya zama cewa duk abin da zaka aikata zama kai ka duba me zai faru in ne kaza, me zai faru in ne kaza, in na tinkaruwa ne da wannan nasihar a yanzu za ta yi amfani ko ba za ta yi ba. Idan kuma na same shi a gida muka yi a nitse, ina ga shi zai fi amfani ko kuma in tura masa wani irin wannan, kayi tunani akan wani abu. Kuma kowanne mataki za ka ɗauka, ka ɗauke shi. Haka ina jin mun yi magana akan lokacin da muka karanta a cikin wannan littafin, inda ya kawo mana maganganu akan al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ko baya ba mu labarin, ko kuma na kawo mana labarin Ibnu Taymiyyah wata rana yana tafiya tare da ɗalibansa, ko suna cikin tafiya sai suka haɗu da mutanen Tatar. Mun san Tatar waɗanda suka kashe musulmi, musifar da a tarihi malaman tarihi sun ce ba a taɓa fitinar musulmi irinta ba. Duk abin da muke gani yanzu ana fitinar musulmi da shi bai kai wancan abin da aka yi ba. Ta kai a lokacin nan musulmi in ya hango ɗan Tatar zai ce zo ga takobi ɗauki ka kashe ni, saboda tsabar tsorata da firgita da musulmi suka kai a wannan lokaci. Yau su Tatar wasu mutane ne, ba za ka ce ba Kirista ba, ba kuma da suna shirka, kuma wasu daga cikinsu suka musulunta, amma sai suka koma kuma daga ba al'adunsu na gargajiya suka watsar da addinin su suka kashe ma musulmi. Gida-gida za a bi ana kashe musulmi gaba ɗaya, ba zancen manya ko yara, duk wanda aka gani inda musulmi ne a kashe shi. To da lokacin da abin ya lafa, lokacin su Ibnu Taymiyyah suna da rai, suka harzuka shugabanni a lokacin su ɗauki rayar jihadi, don da duk an rauni na an tsorata, cewa a tunkari waɗannan mutane da sura mai kyau, da kuma a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗauki ya ba su nasara, abin ya yi sauƙi. Da abin ya yi sauƙi ɗin nan, wata rana Ibnu Taymiyyah yana tafiya sai ya samu waɗannan mutane, sun zauna sun yi dandazo a wani wuri suna shan giya, shi kuma ya zo wucewa da ɗalibansa. Sai wani daga cikin ɗaliban Ibnu Taymiyyah yake cewa kar makalla ma wuce mu kyale waɗannan suna shan giya, ba za a hana su ba, kuma suna cikin waɗancan tatar. Sai Ibnu Taymiyyah ya ce ku rabu da su, gwanda zaman su cikin shan giya da mu tsokano su su zo su auka mana su kashe mu baki ɗaya, saboda sun san tarihin abin da ya faru ba a da daɗewa ba. Muna fahimtar wannan, shi sama da suke cewa wannan yana nuna duk abin da kake gani kake so ka gyara shi, kuma ya zama munin nasa ya yi yawa, to ka yi haƙuri ka bi shi a hankali irin yadda annabawa suka bi. Da wannan insha Allahu za a sami nasarar tafi ƙarfi, in ka maida abin zuwa ga mai shi, kai kuma ka bi matakan da yake ƙarƙashin karantarwarsa ba yadda tunaninka ya baka ba, akan samu nasara fiye in ana bin wannan. Don haka shi bin abubuwa da rawiya ɗin, rawiya shi ne kamar da faɗa, tunani da kuma wato kai kawo kan abin da za ka aikata kafin ka aikata shi. Bayan yin ɗin sai ce wa adam ihtiqarin lahu, kada kuma ya zama kana so kai nasiha ga mai sabo ya zama kana wulakanta shi. Yawwa, in kana kaskantar da mutum kuma kana yi masa wa'azi, to ba zai karbi wa'azinka ba. Duk mutumin da kake so ya karbi wa'azinka, ya karbi nasiharka, ya gyaru sakamakon karantarwarka, to ya zama cewa kana girmama shi alal aqalla wajen maganar da zaka yi masa. Amma in zaka yi masa magana ka kira shi da sunan da baya so, ko ka zage shi, ko ka tuno iyayensa ko wani asali nasa kana faɗa, to haƙiƙa ba zai karbi maganarka ba, kuma ba za a shirya ba. Ina ji kowa san wannan, ba buƙatar abin ko kamar yadda kai ne baka sha'awar duk mutumin da zai ma nasiha ya zo ya ma a kasuwa, ko ya ma a gaban jama'a, ko kuma ya zo ya faɗi kai me yasa kullun an yi ma magana ka ƙi dai da wani, duk wanda zaka gyara shi ka fara da irin wannan za ka ga cewa ba zai karba ba. Amma in ka biyo masa ta hanya mai kyau, ta lini, ta bi a hankali da sauki, lafazi mai taushi, ba wai dan kana tsoro bane, kai din kada ka ji cewa wai dan na sassauta to na zama wani matsoraci ni ne a ƙasa, ai kai tallan wato shiriya kake. Ita kuma shiriyar dabaran nan da zaka ka shigar da ita cikin zuciya ba ƙaramin alheri bane, wanda idan shiriyar nan ta samu fa ladan da zaka samu baka san iyakarsa ba. To kai wannan zaka hararo kuma ka kokari ka samu, domin idan kai irin abinda ko kai halin da shi mai saban yake yi, kaga kenan kun rasa yadda zaka samu damar da zai shiryu. Waɗannan dai duk dabaru ne da hanyoyi da malamai suke bamu, kuma manufar gaya mana su shine mu samu kintsi sosai wajen yadda zamu tinkari mutane mu ilmantar da su. Sai ce ma'a kasratid du'a ilahu, to kaji kuma wani abu daban, ma'a kasratid du'a ilahu bil hidayati. Akwai wani bawan Allah shi a harkar da'awarsa kullum yana mai da hankali kan wannan abun, cewa yana yin addu'a ta musamman ga mai laifi in ya ɓuya shi da Ubangiji shi kadai, to yana zama ya ware wani kangararren wanda ya kauce daga hanya, a yi addu'a, ya Allah wane, ya Allah ka shiryar da shi, Allah ka sa shi akan hanya. Kaga ashe kenan abun ba magana ce ta gaba tsakanina da wani ba, ko ba haka ba, magana ce ko da akwai gabar, kai idan kai addu'a kai roƙi Allah maɗaukaki ya shiryo, to kai ka ci nasara bayan ladan da zaka samu, sannan shi kuma gabar da yake da kai sakamakon kun saba a ra'ayi shikenan ita ma sai ta mutu. Amma idan ya ci gaba akan batansa kai kuma ka angiza shi da halinka marar kyau, to kaga ba a samu shiryar ba, sannan kuma me gabar za ta ci gaba. Yawwa, amma in ka buya zai zama cewa kana addu'a Allah maɗaukaki ya shiryar da shi, to sai a samu rabon guda biyu, kuma nasara ce ga addinin musulunci. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka da yi addu'a cewa Allah ya karfafa wannan addini da ɗayan mutum biyu, ko Umar ibn al-Khattab ko Amr Abu Jahl, shi kuma wannan mai Annabi rauni ne? Haka ba rauni bane, yana da damar da zai roki Allah maɗauki ya turo mala'ika a rusa gidansa a kashe shi a lokacin, shikenan an huta da damun da yake wa mutane kamar Abu Jahl kenan. Yawwa, amma bai haka ba, sai zama cewa yayi addu'a ta musamman, Allah ya karfafa addinin musulunci da musuluntarwa ne, kuma sai Allah maɗauki ya karba Umar ya musulunta, aka bar Abu Jahl a cikin wato bata. Don haka lamarin duk idan mutum yana kallansa ta bangaren cewa kai harkan nan falada nake so a kanta, to zai fi zaman lafiya, zai fi kwanciyar hankali, ba wai magana ce ta cewa wannan fikira ta ce tunanina bane, ni ne kitabu wa sunnan, duk wanda ya saba min kuma shikenan an bata. Kar ka dauki haka abin, zai zaka samu bacin rai da damuwa in kana da irin wannan tunanin, amma ka dauki abin nan shiriya ce daga Allah, addinin nan na Allah ne, muna fata mu ƙara yawa, muna fata mu jawo duk waɗanda suka karkace su zo mu tafi tare. To in kana wannan tunanin insha Allah sai ga cewa Allah na baka waraka da kwanciyar hankali akan duk wato abin da wani wanda ba kai ba, ko wanda baya kan hanya irin taka, zai gaya maka ko wata gaba. Allah ya kiyaye. Sai ce fayuhsinu fa bihusnil khuluqi, da kyakkyawan hali da ɗabi'a mai kyau, ma'ad da'awati, tare da da'awa, tuksabul qulubu, ake wato kama zukata a ci nasara a kansu. Yau duk mutumin da yake son ya ci nasara akan zukatan mutane, ya shiryar da su, to ya zama yana da'awar kuma sannan da kyakkyawan hali. Yau kyakkyawan halin nan ba karamin abu bane wanda zai sa mutum ya ci nasara a dukkan abin da yake yi, sawa'un na da'awa da ma ba da'awa ba. Halin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam muna gani kullum a karatun sira, muna jin yadda yake mu'amala da waɗanda ba shi ba, waɗanda suka saba masa, kafirai ma yadda yake mu'amala da su, duk ba dan komai ba, dan me? Dan hikimarsa da babban abin da yake so shine hasken nan da shiryar nan ta shiga zukatansu. Al-bu'du anil fitan, nisanta daga fitina. Ja'a al-islamu bil amri bi safa'il mu'taqadi, musulunci ya zo ne da umarnin ya zama cewa aqidar mutum ta zama garai-garai, shine safa, ta kintsu, wa naqa'il qalbi, da kuma tsaftar zuciya, wa tathhirihi, da tsarkake zuciyar, min adranil qawadihi, daga cututtuka ko in ce datti na abubuwan da suke sukan aqida din, shine alqawadihi, duk abin da zai soki aqidarka, to kai kokari ka tsarkake zuciyarka daga shi, sawa'un abin da zai hada ka da wani Allah, abin da zai sa ka daina dogaro ga Allah, abin da zai sa ka rika rantsuwa ba da Allah ba, abin da zai tura ka ka rika dai wani abu na shirka, to mutum ya kiyaye ya nisance shi. Wa naha an talwisil qalbi, Allah madaukaki kuma ko in ce musulunci yayi umarni a yayi hani an talwisil qalbi, cewa ka sa kazanta a zuciyarka, in ce talwisi ka dagula zuciyarka, yawa ka dagula zuciya, bishubuhati, da shubuhohi, au tadnisihi bishahawati, ko kuma ka sa mata kazanta irin ta sha'awa. Musibu guda biyu dama su ne manya-manyan musibu, da duk wata musifa ba ta fita daga cikinsu, duk inda ka ga dan adam ya kauce wa hanya, to ɗayan abubuwa biyu ne, ko ya zama shubuha ce ko ya zama sha'awa ce, duk saban Allah zaka iya sa shi a wannan abubuwan guda biyu, ko shirka ce ko bid'a ce ko aikata sabo ne, duk kowanne zai kasu ɗaya a nan ɗaya a nan, ba wanda zai fita daga nan gurin. Me ake nufi da shubuha? Ina ji mun yi magana ba a daɗe ba kuma, ko me ake nufi da shubuha?
Wani abu da ya kamata
Na'am. Wa abin da yake asalin sa yayi kama da dalili amma ba dalili bane, zai iya sa ya ja ka ka rika aikata abu kana tsammanin akwai lada akai amma babu lada akai. Duk bid'o'i anan suke. Bid'a ana kiranta bid'a ne saboda dama fararren abu ne aka cusa shi a cikin addini bayan ba shi da asali. Kuma mai aikata shi yana ganin akwai dalili akan yin sa. Shi yasa ake cewa dama mai bid'a baya tuba. Me ma'anar baya tuba? Ba wai ana nufin in ya tuba ba a karba ba. Yauwa, ana nufin shi tunda kullun gani yake daidai yake, yaushe zai ce na tuba ya Allah daga yin daidai? Mun fahimci abin? Yauwa, abin da ake nufi kenan, saboda kullun yana ganin abin da yake daidai ne, yana ganin akwai gaskiya, sannan kuma akwai hujja akan abin da yake aikatawa. To wannan shi ake ce ma shubha. Da duk abin da zai sa maka wani tunani ko kokonto ko waswasi dangane da addinin musulunci, duk a layin shubha suke. Kun ga ashe kenan, daga shubha, daga bid'o'i da waswasi har zuwa shirka, waɗannan a layin shubha suke. Menene shahawat? Shi wannan mun sani, sha'awar son zuciya. Abinda amma son zuciya shi kuma ba ta ɓangaren aƙida ba. Son zuciya ta ɓangaren aƙida duk a cikin shubha suke. Sha'awoyi na rayuwar duniya, biyan buƙatunka na duniya, abinda ya shafi abinda zaka ci, abinda zaka sa a jiki, da kuma hanyar samun abincinka, da kuma biyan buƙatunka na rayuwa na yau da kullum, sha'awoyin tsaka, abinda yake alaƙa tsakanin namiji da mace, duk waɗannan a wannan ƙarƙashin suke. Kun ga mafi yawan abinda ya shafi zaɓen Allah ya nan yake, abinda ya shafi kuma karkacewa a aƙida shi kuma a can yake ɓangaren shubha. To in ka tattaro wannan da wannan gaba ɗaya, ka haɗa su duk saɓon Allah da duk shirka da bid'a kowace iri da kaucewa addini, za ka iya sa ɗaya nan ba wanda zai sa, ba wanda zai ce ya rasa gidan da zai shiga a cikin waɗannan. Mun fahimci abin? Yauwa. To abinda musulunci ya umarce mu shine mutum ya zama cewa aqidarsa ta zama garai-garai, kuma ya tsaftace zuciyarsa daga duk wani datti, dattin nan iri biyu, ko na sha'awa ko na shubha. Shi abinda malami yake so mu gane. Ina fata mun fahimta. Sai ce wa fi zamanil bu'di an mishkatin nubuwa, a zamanin da mutane suka yi nisa daga hasken annabci, tazdadul hajatu ila tamassuki bi yanabi'id dini, a lokacin nan buƙatar mutum ya kame ya yi riƙo da wato maɓuɓɓugar addini take wato ƙaruwa. Yawa zaka ga cewa in mutane ya zama mafi yawan al'umma sun fi komawa zuwa ga son duniya da karkacewa daga addini, rayuwar da suke so ita ce rayuwar jin daɗi da holewa, ba sa tunanin ko me za su yi su auna shi da addinin su, to a wannan lokacin aka fi so kai kuma da Allah maɗauki ya ba wa shari'a ya zama cewa ka ƙara yin wato riƙon ƙamau da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana abin yana da wahala. Lokaci zai zo da mutumin da ke riƙe da addini kamar wanda ya riƙe mai garwashin wuta ne. Kuma ga irin halin da ake ciki yanzu, za ka ga cewa duk mutumin da yake ya tsaya addini yake so ya bi, to babu mutanen da mutane ba wanda suke kyama irinsa. Haka ne ko ba haka ba? Ai masa izgili dan ustazu, dama haka za ka ga ane masa. Ana izgili ga gemunsa, ana izgili ga wandansa, ana izgili ga maganarsa, ana izgili ga sallarsa, a ce yana maƙe murya. Komai, duk waɗannan abubuwan fa an yi su duk a baya. Yauwa. Gashi Allah yake so ya bi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyi da shi, amma shine abin izgili. Haka nan kuma in wani abu yake nema, za ga shi ake kadewa tare da cewa an san shine akan gaskiya, amma lokacin da aka tashi neman mutum mai gaskiya ko mai amana, kuma sai a ce ina ustazin nan. Wannan duk saboda kaucewar mutane gaba ɗaya, mizanin da suke auna dan adam da shi a yanzu shine me matsayinsa a duniya ko dukiyar da ya mallaka, shikenan. Wannan kuma duk shirme ne, wannan saboda nisan da aka yi daga kan hanya. Ga yadda kafirci ya yi saitsara a kan mutane, ga yadda saɓon Allah ya yi saitsara a kan mutane, tunani mummuna a abun mutane da yawa. Musulmin da ya kamata su tsaya a kan hanya, Allah maɗauki ya jarrabe su, su ne suke karkacewa. Mu ne abubuwa marasa kyau, laifuffuka ga su nan, ba irin wanda ba a yi. Ko ba haka ba ne? Musulmi ba laifin da ba a yi. Daga laifin tsafi, a yanka jikin ɗan adam a je a yi tsafi da shi, daga zina da luwatsi da wane ne, da cultism a jami'o'i a cikin gari a menene, waɗannan abubuwan ba ka zancen ƙananan abubuwa. Zina ma ne ma take ta zama wani abun ado a zamanin yanzu. Gashi na a yi ta yaɗa abubuwa na fasadi da hotunan banza, samari maimakon su gyara rayuwarsu su gyara karatunsu kullum abin da ya dame su shine yadda za su biya harkar sha'awarsu kuma dan wani abu ne na lokaci kadan daga ya wuce shike din mutum ya zo ya zama abin Allah ya jarrabe shi da cuta ko makamancin waɗannan irin abubuwa don haka sai kaga cewa Allah madauki ya dora mana kaskanci har ya zama cewa ba mu da izza ba mu da buwaya ba mu da daraja ba a tsoron mu saboda nisantar ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu don haka wannan lokacin ne yafi cancantar mutum ya kama addinin ya yi masa riko bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi tare da kuma tsayawa kan sunna din a cikin duk abin da zai yi kuma da basira cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalolin da zai yi Allah madauke ta nike mu shine sai yake cewa yaqulu alaihi salatu wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu wannan bukhari ne ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani zamani da zai zo sai wanda ya zama ya gabace shi yafi shi sharri haka ake tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zamanin an tunda ya tafi har zuwa yau din nan babu ranar za a ce zamanin da muke ciki yafi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsayawa akan addini ko akwai babu kullun abubuwa karaba suke har zuwa tashin alkiyama me yasa da mu kullun a maganganun da muka yi muka ce in ana zancen musulunci to mu kullun so muke a koma baya ko ci gaba a addinin musulunci shine mu koma bayan mu mu dauko tarihin mu na da mu koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ci gaba a duniyance shine mu dauko sabon binciken da aka yi wannan kwanakin da muke ciki haka ne in a duniyance ne muna so mu zauna da duniya ga ayi motoci a kera jirgin sama a hau ayi jirgin kasa ayi computer ne internet duk waɗannan alheri in a duniyance muke so mu ci gaba za ka ga yanzu yadda mutanen suka fi tunani shine yadda za a yi wannan ci gaban na duniya ko ba haka bane a tunanin mutane gaba daya kowa da gwamnatoci da masu kuɗi da mutane kowa tunaninsa yadda dai za a zo a ci gaba a duniyance yawa amma tunanin a gyara zukatan mutane a koma baya a ga an yi rayu irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowa ke wannan ba mun fahimci wannan to wannan shi kamata a gyara mutane su hada duk da neman duniyar da zamu ba a ce kar mu nemi duniya ba ka nemi karatu ka nemi ilimin addini ka nemi na bokon ka nemi yadda zaka zama wani abu injiniya kake so me kake so likita kake so me kake so duk ka je ka nema amma kuma tarbiyar addinin ka zama tana nan tare da kai ka koma baya a lokacin da kake son kai aiki shine ma'ana ma'ana kenan ka koma zamanin da ya wuce can baya to yafi alheri a addinance idan ko a duniyance ne to zamanin da ke gaban ka ma inda zaka iya jawo shi yazo yanzu a same shi da zai ka iya yi to amma ba zaka iya ba don haka Allah madauki ya kara tabbatar da mu akan abinda mutanen zamanin farko suka tsaya a kansa maganganun magabata suna da yawa a wannan fagen cewa babu abinda zai gyara abin karshen wannan al'umma sai abinda ya gyara farkonta kamar maganar Imam Malik waɗannan maganganu suna nan kuma suna masu amfani ne da kima har zuwa yanzu duk abinda zamu gyara na addininmu to mu koma baya mu gani kar mu ce a'a ai zamanin yanzu zamani ne na kaza a'a in dai muna son mu yi abin da yake daidai to mu yi kokari mu yi hakuri da hanyar da waɗancan suka yi hakuri da ita tare da cewa irin wannan musibun an samu su a zamaninsu an samu saban Allah an samu kaucewa daga hanyar Allah an samu matsaloli iri-iri da tashin hankali in irin wannan ya faru yaya magabata suka yi to mu yi kokari mu hakura da abin da suka hakura wato da shi mu kuma addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar daidai yace wa man na'am wa alaikum salam Na'am.
Kamar yadda kura da wannan hadisi karu wani ko mustata'a tunanin cewa daga abin da Allah ya
sallama. Fada. Na'am.
To kaga karu wani ne da tunanin to ai ne mun kokarin kawo gyara al'umma ma ba zai yi daga abin da Allah.
To akwai wannan rusa duk umarnin da Allah din ne cewa ayi wa'azin ayi fadakar ayi mai shi kuma ayoyin ai suna nan su ma ba abin nan din su ba yana baka labarin halin da mutane za su zo su rika mu'amala da wannan Qur'anin da sunnar nan da alaka da Allah kullun rauni za ta kare don haka kai da ka samu kanka a wannan zamanin ka rike wannan din da aka baka ai su cewa akai dama zamanin zai lalace saboda za su bar wannan don haka kai din sai ka riko da shi abinda ake faɗa kenan eh kada ka mutun ya ce a to tunda dai abun ma kara lalacewa yake a shikenan ma'ana kenan kamar zaka kaddara kenan a shikenan tunda Allah ya kaddara a saba masa to ai mu zauna kawai mu ta yi ba mu da laifi kaga wannan kuma rashin hankali ne ai kamar wannan magana ce ta hujja da kaddara ko mun san maganar hujja da kaddara mutum ya kafa in kai masa an akai masa ko idan wani abu ya faru ko in yi saban Allah sai ce zai kafa hujja da ayi haka Allah ya so anan ne muka karanta kissar Fahad da Adamu Musa ba wannan darasin bane ko akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin an yi muhaja ko wani wata ƴar jayayya ko musu tsakanin annabi Musa da annabi Adam annabi Musa ne ya tambayi Allah subhanahu wataala wai ina annabi Adam wanda shine ya sabbaba muka fito daga aljanna Allah ya bari zo a nuna maka shi sai Allah madauki nuna masa wannan kuma wani abu ne da na rayuwar barzakho Allah madauki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa kamar yadda ya bamu labarin lokacin da aka yi miraji da shi ai ya hadu da annabawa ko wani a sama ta daya sama ta biyu haka yawa wannan duk da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya fada shine Allah madauki ya hada annabi Musa ya ga annabi Adam shi da shi ya tambaye shi yace kai ne annabi Musa a yace kai ne annabi Adam yace eh ni ne kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa kuma ya busa maka rai ya sako ka wannan ya sa ka aljanna amma ka zo ka fitar da mu daga aljanna mu zuriyarka yace eh ni ne yace kai din kai kuma waye yace ni ne annabi Musa yace kai ne annabin Bani Isra'ila nan wanda Allah ya yi magana da shi ya zabe ka da manzanci da kuma yayi maka magana da shi ba tafinta yace eh ni ne sai ce to waɗannan abubuwan da kai akai da kai da wanda akai da ni ka same su a rubuta cewa an yi su tun kafin halice ne an rubuta su yace eh na samu duk an rubuta Allah ya rubuta a lauhul mahfuz cewa duk waɗannan abubuwan za su faru sai ce to me yasa zaka zo ka zarge ni cewa na fitar da ku daga aljanna shine an Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake bada labari sai yake cewa fahajja Adamu Musa sai annabi Adamu ya kada annabi Musa a wannan musun da aka yi da jayayyar da aka yi to sai malamai suke cewa wannan hadisin wasu za su iya fahimtar cewa zaka iya amfani da shi wajen me wajen hujja da kaddara cewa duk abin da ya same su kace to ai Allah ne ya kaddara shikenan kuma sai a koma sai malamai suke cewa ba haka ake nufi ba nan kamar Ibn Taymiyyah ya wasa abin Ibn Taymiyyah a juz'i na 8 na majmu'un fatawa dinsa duk ya rubuta shi da ma akan babin kaddara ne har yana da wasu baitoci da ya rubuta akan kaddara ta'iyya akan waƙoƙi ne da suke karewa da ta'u yana faɗin cewa wannan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Adam yana hujja ne da musifa ba yana hujja da aikinsa ba shi yasa annabi Musa din alaihi salatu wasalam bai tambaye shi cewa me yasa ka aikata abin da aka fidda mu sakamakonsa daga aljanna ba wannan ya tambaye shi ba cewa me yasa ka fidda mu kwaga wannan musifar da Allah madaukaki ya dora mana mu banu Adam gaba daya aka fito da mu daga aljanna sakamakon abin da annabi Adam yayi ita yake tambaya a matsayin ta na musifa ba a matsayin laifin da annabi Adam ya aikata ba domin idan sai malamai suka ce ana hujja da musifa amma ba a hujja da me da sabo ma'ana bari mu bada misalai idan musifa ta zo misali akai ruwan sama ya rusa maka gida me ce wannan musifa ce ko to wannan sai kai hujja da kaddara cewa haka Allah ya kaddara amma idan mutum ya saba wa Allah ya je laifi ko ya sata ko ya zina ko ya shagiya ko ya dai wani babban laifi sai aka zo aka ce wannan me yasa kai sai ce a Allah ne kaddara to nan babu ba za ka karbi wannan hujjar ba saboda me shi akwai umarni akwai hani da aka bashi shi zai gudanar da rayuwarsa da shi an fahimci wannan kuma an bashi zabi ko yayi ko ya bari dan haka ba za ka zo ka ce a ka zabi yin sabo kuma sai ka zo ka ce Allah ne kaddara ba mun fahimci wannan ko yawa dan haka ashe yuhtaju bil qadar fi babil masa'ib wa la yuhtaju bil qadar fi babi al ma'siyah ana hujja da kaddara ne a babin musifa hatsarin mota kai menene wani abu ya same ka haka Allah ya kaddara amma ba za ka yi sakaci kai kuma yi laifin da aka ce kar ka yi ba sannan kuma ka ce Allah ne ya kaddara to shine har suke ba da misalai da yawa na sha ba ku misalan irin wannan mutum kana zaune kawai sai ya zo ya bude hannu ya share maka mari in ya mare ka sai ka ce ha baban Allah za ka mare sai ce wallahi Allah ne ya kaddara ai kaga ba za ka karba ba ko duk karfin da za ka yi amfani da shi za ka tashi ka ga ko ka rama ko dai ka gaya masa maganar da za ku daidaita haka ne ko ba haka ba to me yasa dan adam zai karbi hujja da kaddara akan ma'ana baya karbar kai hujja da kaddara akan cutar da shi, amma kuma in ya saba wa Allah yace zai amfani da kaddara. Ina fatan mun fahimci abu. Ma'ana dai akan saban Allah ba a hujja da kaddara, amma ana hujja da kaddara ne akan musiba. Don haka wannan hadisi baya nuna mana cewa musiba to shikenan tunda al'amura za su zo su lalace, shikenan mu sake mi abin da muka ga dama mutum sai koma mazhabar jabariya kuma kenan cewa ai dama dan adam bashi da komai, haka Allah yake gudanar da rayuwarsa kamar yadda gashi Allah yake sa iska ta dauke shi ta yi abin da ta ga dama da shi, ba haka bane. Dole ne mutum yayi aiki bil awamiri wan nawahi, tare da kuma dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, tare da imani da cewa duk abin da ya same shi Allah ne ya kaddara. Babin kaddara din mawdu'in sa yana buƙatar ƙarin bayani fiye da haka, in Allah madauki ya samu wani lokacin ko a wasu darussan da suke magana akan kaddara insha Allah a ƙara. Da yace wa min nitanil fitani, yana daga cikin warin fitina da doyinta da rashin kyanta shine nitan. In an ce abu natin shine abin da yake mai wari, yawa yana daga cikin wato rashin kyan matsalar da take da alaka da fitina. Ita fitina muninta shine anna manish ra'abba bi unuqihi ilaiha, duk mutumin da ya miƙo wuyansa zuwa gareta shine ishra'abba. Wannan ce ishra'abba shine madda unuqahu li yanzura, mutumin da ya leƙo da wuyansa dan ya ga abu. Wannan ce ga fitina can ana yi, to ka koma ka lazimci gidanka ka nutsu ka karance ta a kwance a hankali kafin ka fito ka ga me ake yi. Amma in ka fara leƙo wuyan kafin ka san me ake yi, to la'alla za a fille shi kafin ka shirya. Mun fahimci abin? Shine dan haka idan aka ce lokaci ne na fitina, to mutum ya rika sannu-sannu akan me zai fada, ya rika sannu-sannu akan me zai aikata. Yawa, san lokacin irin na fitinu da muke ciki yanzu, fitinu na nisa daga addini, fitinu na bala'i, fitinun kashe-kashe din nan, fitinun abubuwa dai da yawa da suka damu mutane, za ka ga cewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa fitinu ne za su zo kafin tashin alkiyama, wanda saurayi zai tsufa da wuri a sakamakonsu, tsoho kuma ya ƙara yin tukuf-tukuf saboda wato wannan fitinu da ake ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, za ga wanda bai kai yin furfura ba ya yi furfura saboda damuwa, saboda tashin hankali, saboda tunani iri-iri da tsoron abin da zai je ya dawo sakamakon yawan fitinu. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abubuwan da za su yi yawa kafin ƙasar nan ta tashi. Aka tambaye shi daga cikin manya-manyan abubuwa, yace al-harj. Aka tambaye shi me al-harj, yace al-qatl, yawan kashe-kashe za su yi yawa kamar irin wanda muke cikin nan yanzu. Yau wannan abu ya fi, yau an kashe kaza, yau an kashe kaza, yau ku duba da yanzu abin da Kano ta shiga jiya, wanda yana ya tatallab ilaina, yana neman lalle kowa ya duƙufa mu koma ga addu'an nan, mu roƙi Ubangiji ya warware mana waɗannan abubuwa. Akwai sharri babba da ake neman mu da shi, to muna roƙon Allah maɗauki ya kawo da shi. Yauwa, kada ya zo mana ba da tsammanin mu ba. Yauwa, ya zama cewa a kowane lokaci yadda idan mutum ya shiga bala'i yana son wani abu ko yana son wata dukiya, ku duba fa akan dukiya yadda muke addu'a. In ka ga wani mutum a arfa ya rika haka yana jijjiga hannunsa, ya Allah ya Allah, da zaka tambaye shi sai ka ji cewa kudi yake tambaya ko mulki, ko ba haka muke bane? To yadda muke irin wannan jijjiga hannun muna roƙo ya Allah kai mana, ya Allah kai mana, to mu dauki wannan abun a zuciyar mu, mu yi addu'a Allah ya dakatar da shi, ba fa karamin bala'i bane. Yauwa, kasancewar ba mu san abin da ya faru a wasu kasashen ba, shi yasa mutane da yawa sai ga kamar ba su damu da abun ba. Shi wanda kake tsammani zai cutu da abun, mafi yawa ba su suke cutuwa da abun ba. Duk inda abu abubuwa irin wannan suke faruwa, su suke cutuwa talaka ne. Shi zai fito titi, shi za a samu a wuri kaza, shi za a kashe waɗan lokacin da za a yi abun, kuwa masu tsarawar kowaye su Allah ya san su, za ka ga cewa ba su ne abun ke samu ba. Don haka shi yasa muke fata a yi ta addu'a, duk wanda suke da hannu a wannan abubuwan da ake, Allah ya tona su a gane kowane ne a ina yake, me yake, wace aqida yake tafi da ita, Allah ya sa a gane shi, kuma sannan ya zama wanda kuma za a iya daukar matakin a kansa ne. Yau Allah subhanahu wataala ya tsare waɗannan abubuwa, ya dakatar da su, ya ƙara ba mu kwanciyar hankali. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar da take ita ce daidai. Sai ce wa min nitanil fitani anna man ishra'abba bi unuqihi ilayha asabathu min lawsatiha, duk mutumin da ya miƙa wuya yana so ya hango me ake a fitina, ya leƙa kansa, ya jefa kansa cikin wannan, ya sa baki a abin da bai sani ba, ya kuma fita a lokacin da ake fitina, ya je ya gano, ya ce komai sai ya ga kwakwaf, to sai ce mai irin wannan ko kuma yana so da ya shiga cikin fitinar ya san me ake cikin ta, to za ka ga cewa lawfata kazantatta za ta shafe shi, shine ma'ana ya sabatu min lawfatiha, eh kazantatta za ta shafe shi, gurbacin gurbace wata za ta taba shi. Ya kulu nabiyyu annabi musallallahu alaihi wasallam yana fadi anil fitan, dangane da fitina yana cewa man istashrafa ilaiha akhadathu, duk mutumin da ta talla shine yake ta hangen ya hangota ya gano ya take tafiya ya fitina take faruwa, to sai ce za ta fisgo shi ta ja shi cikin wato to zo mu tafi, tunda dai kana so ka san me ake ciki, sai ga mutum ya fada fitina. Allah ya kiyaye mu daga fitina. Yace wal islamul hanifu, shi dai musulunci wanda yake ya tsaya kan hanya sosai, yayi rabu da hanya marar kyau, shine al hanif. Ja'a biluzumin nuraini, ya zo mana ne da lazimtar hasken nan guda biyu, Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine alkitab was sunna. Wa naha an diddihima, kuma ya hana mu bin wata hanya wadda ba ta Qur'ani ba, ba ta sunna ba. Duk hanya da kake tsammanin akwai tsira, ko da tsiran addini ne, so kake kaiwa addini hidima, kace bari kai amfani da hanyar da ba ta Qur'ani ba, ba ta sunna ba, Allah madauki sai barka da dabaraka, kuma ba za a ci nasara ba. Amma in kai hakuri da hanya ta Qur'ani da hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, baka san ta inda nasarar za ta zo maka ba, saboda me ka jingina abun zuwa ga me shi kai bin umarni kai kake yi. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake addu'a ga kafirai yana addu'a ya Allah ka, ya Allah kai musu kaza, ya Allah kai da suna, yana ambata sunan wani, ya Allah ka halaka shi, ya Allah ka halaka wani, me Allah yi? Allah ya saukar da aya ne, yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, shi lamarin nan ba naka bane, saurara kawai ka bi umarni amma kar kai kaza, ku duba ku gani fa wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Don haka karka dauki abun wato wata harka ce ta haka ko kasuwanci ne naka shi addinin musulunci, daga an bata maka a ciki kai wato an bata Qur'ani da sunna. Ina bada wani misalin saboda ana samun ko su masu harkar da'awa ko masu harkar shugabancin harkar mutane a addinance, za ka suna daukar irin wannan, ko wani na kasa da shi ne ya saba masa, sai ya dauki cewa an saba wa musulunci ya ta kawo kamar shi ne dole ai masa da'a, ba haka abin yake ba. Ka dauki lamarin nan na addini ne, kai ma lada kake nema a ciki, yawwa kai abin da zaka iya, ka bi umarni ne, ka bi hani, duk abin da zaka faɗa an taba faɗa sa a baya, duk matakin da zaka dauka ka dauki wanda aka dauka a baya, shine sai ka zauna lafiya. Kar ka dauki abin cewa dabarar ka ce, sai Allah madauki yace masa laysa laka min al-amri shay'un, kai lamarin ba naka bane, ko Allah ya karbi tubansu ko kuma ya musu azaba, wannan dai abu ne yana ga Allah, domin su azzalimai ne, shi zai musu abin da ya so. Shikenan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina irin wannan addu'ar, kullun addu'ar sa Allah ya daukaka addinin musulunci, ya daukaka waɗanda ba ya daukaka musulmi, ya kuma rusa waɗanda suke ba musulmi ba, ya hana su cutar da musulunci. Kaga ba sai ka fa ambaci suna ba, an fahimci abin, yawa shi ambatan sunan wato abinda zai jawo na sakamako ba lallai zama mai kyau ba. In ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ka da yi, kaga kenan min babin aula, mu waɗanda ba shi ba, kun ba mu da irin tabbacin da shi yake da shi na goyon baya da ƙarfi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya taimake mu ya ƙara fahimtar da mu. Sai shi wal islamul hanifu ja'a biluzumin nuraini alkitabi was sunna wa naha an diddihima, yayi hani akan bin abin da yake shiyanci Qur'ani da sunna. Mimma yurithul qalbal fasada, na daga abin da zai gadarwa zuciya wato barna da kaucewa hanya. Wa shubha, da kuma shuba, yace wa shubhatu, ita ko shubha idza waradat ala alqalbi, in ta gangaro ta samu hanya ta shiga zuciya, saqula istisaluha, to kawar da ita da tumbuke ta. In an ce istisali shine kai uprooting abu, ma'ana ka tumbuke shi tun daga asalin sa, a neme shi a rasa, shine ma'ana istisali. To idan shubha ta makkana ta samu wuri ta zauna a zuciya, da san karka cewa addini ya zauna a zuciya, to ana samun wahala kafin a cire shi. Za ka ga saban Allah yakan yi saukin rabuwa, amma shubha tana da wahalar fita. Shubha saboda kullun gani kake akan daidai kake, kuma duk wanda ya gaya maka cewa abin nan da kake ba daidai bane, za ka ji haushin sa, saboda kana ga kai ne kai riko da daidai. Yawwa, to amma a inda ka karkace baka son ai maka bayani, saboda baka son ka rabu da abinda ko ka saba da shi ko makamancin wannan, to za ka cewa mutum ba zai wato koma ga hanya ba. Allah madauki ya tsare mu, yace qul shaykhul islam rahimahullah ibn tabiya yana cewa wa idza ta'arrada al-'abdu bi nafsihi ila al-bala'i, idan mutum ya bijirar da kansa zuwa ga bala'i wakalahu Allahu ila nafsihi shikenan Allah sai ya barshi ya dogara ga kansa in kai kai kanka zuwa ga fitina ka shiga harkar da fitina ce ba dalili a kanta kuma jawo tashin hankali ne da musibu iri-iri to Allah madauki sai ya barka da kanka da dabararka ba zai taimake ka ba kaga ashe kenan zaman lafiyarka da cin nasararka a duk abin da zaka yi shine me ka tsaya kan bin umarnin nan da bin da nisantar hannun nan da yazo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wannan yana buƙatar hakuri in ba kai hakuri ba yanzu zaka ce kai abubuwan nan ne duk wasu dabaru ne wannan hayaniya da ake ciki kai ka kutsa da kanka ka je kai kaza dan me yasa ba za mu yi kaza din bane komai sai a ce sai Qur'ani ya zo da shi sai sunna ta zo da shi to an in kai haka ka samu rashin hakuri kuma sannan ka bude wa kanka hanyar da Allah zai barka ka je da dabararka sai ka karata yace wattaqsiru fi ada'il wajibat a gazawar da mutum yake da wato da sakaci da mutum yake wajen yin wajibi wajibi sune wajibai sune manya-manyan abin da Allah madauke dora mana musamman harkar sallah sallah a cikin jama'an nan mutum ya lazimce ta a daina wasa da ita da kuma duk abin da Allah madauke ya umarce ka girmama iyaye ba su haƙƙin su ya rike amana da bada ita faɗin gaskiya banda ƙarya duk waɗannan abubuwan in mutum yana bada su a haka ne ko ai wato in yana sakaci kai wajen yin su wallahu wara almunkarat da kuma lasa harshen sa wato mika harshe dan ya laso fitina shine da munkar da karkacewa daga hanya an ce Allah shine mutum ya yi lallage da harshen sa kamar da kare yake lallage shine ma'ana Allahu in tahmil alayhi me yalhas wa in tatrukuhu yalhas yau to haka shine wannan ita ce wannan kalma din mutum ya zama cewa yana fito da harshen sa saboda kishruwa yana so ya lashi wani abu na ruwa da yake so ya samu to idan mutum yana lahasin munkarat menene munkarat abubuwan da suke muyagu mutum ya zama yana kwadayin ya aikata mummunan abu yana san saban Allah to duk mutumin da bayan yana sakaci da wajibi sannan yana neman hanyar da zai saba wa Allah shine duk inda ake yin wani abu marar kyau ya jefa kansa nan ya jefa nan ya shiga wannan site ya fita wannan site a internet ya kwakwalo wannan na karkacewa yace wala itimad fi suluki ala alfadaiyat ya zama cewa wajen abubuwan da zai yi na rayuwa na halayensa shine as-suluk halayensa da zai dauka ya zama cewa kullun ya dogara abin da yake kallo akan satellite dishes kullum shine fada'iyyat su ake cewa fada'iyyat wato tashoshin nan na wato kalle-kalle a ce nan kullum anan zai dauko dabi'ar sa anan zai dauko zai ga abin da zai koyi da shi ya dauko aski irin na arna ya dauko tunani irin nasu komai baya sha'awar abin da musulunci yazo da shi kaya ma ba zai sa irin na musulmi ba shi yafi sha'awar irin wancan to idan mutum yana da irin wannan waɗannan matsaloli za ka ga cewa yurisul mahalik wannan irin abubuwa bin su yana haifarwa mutum yana gadar masa wato duk wata hanya ta halaka da kuma barin hanya wadda take ita ce daidai sai ce wal qalbu ita zuciya idza udlima in taiduhu bi kasratil ma'asi saboda yawan sabo saqula alaihi ada'ul ma'rufi to aikata aikin alheri zai mata nauyi wannan abun wani abu ne da aka jarraba shi aka gani duk mutumin da yayi nisa akan harkar saban Allah to kuma yin aikin kirki yana masa wahala sai ka ga cewa da nauyi ya tashi in mutum ya zauna yana kalle-kalle da za su yi masa lokaci ya zauna yana ta kallon fina-finai ai za ka ga an kira sallah sai ce bari a ƙara sanar ko ba haka bane wannan ai nauyi ne ya tashi ya ma'rufi sai ce bari a ƙara sanar guri bari mu gani sai an kusa karewa bari mu ga yadda abin zai kare ni wallahi bari dai to kai ko zai mamaye jami'i anan shikenan sharri ya zo yau to dama da haka ake farawa duk wani saban Allah kana kan yin sa za ka ga cewa yin aikin alheri kuma zai maka nauyi wannan dabi'a ce da bai kamata wani ma ya kokontanta ba haka take duk abin da ka bari ka saba da shi marar kyau to dole ya hana ka wani abu kuma na alheri sawa'un ka san wani abu ko baka sani ba haka kawai sai ka ji cewa wato aikin alherin yin sa a zuciyarka yana nauyi daga ka tuno shi sai ka ji bari dai in dan yi wani abu kafin daga baya na dawo kan wannan kuma shikenan sai shedan ya hana ka Allahu musta'an yace wasahul alaihi qabulul munkar shikenan kuma sai kaga cewa karbar wannan mummunan abun yayi sauki a gare ka nan da nan daga an kawo maka tallan ga wani abu na marar kyau sai kaga nan da nan ka karba ka tafi za a aikata yace wa fi zamani tanazzulil wahyi lokacin saukar wahayi wa mulazamati sahabati linnabi da kuma lazimtar da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yakhsha alaihim min alfitan a lokacin ma fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsorace musu fitinu lokacin da ga wahayi fa yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su amma zaka ji yana ga musu yana akhsha alaikum alfitan ina tsorace muku fitina falamma ra'a ma'a umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qit'atan min at-taurati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga a hannun sayyidina umar sai ga wani yanki na takadda na annabi na at-taura littafin at-taura at-taura annabi musa wata takadda da yan shafuka wata shafuka kai da an rubuta at-taura a jiki a lokacin nan to da ya gani a hannun umar ibn al-khattab a talawwana wajhuhu da ya tambaya menene wannan aka gaya masa nan da nan fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza hankalin sa ya tashi ya dugunzuma sai yake ce wa qala yake cewa amuta hawikuna fiha ya ibn al-khattab yanzu har kun rude akan wannan ya ibn al-khattab yake ga umar ma'ana har kun rasa inda hanyar daidai take kuna neman shiriya a cikin at-taura umar ya dauko ne ya ga abu yahuda sukan zo su tambayi wasu daga cikin musulmi akan wata matsala sai su zo mu ma gashi an fada at-tauran mu to ku gani mun kuma kuna da kaza sai ya taho da murna zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ashe abinda muke kake gaya mana dinnan gashi a taura ma har an gaya wa abinnan banu isra'ila abinda umar ya taho domin sa kenan amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga at-tauran nan a hannun sa ransa ba shi me kai kaga at-taura ma'ana yace yanzu ashe har kun rude shine mana amuta hawikuna kun zama ha'irun in an ce ha'ir mutumin da ya rasa inda zashi kaga ba dai umar ba haka yake nufi ba ko amma ka saboda a tsoratar da mu nan gaba kada mutum ya ce zai nemi shiriya a cikin at-taura ka dauki at-taura kana karantawa wai anan zaka samu shiriya shi yasa malamai suka hana mutum ya dauki littafin wasu addinai a karkashin wannan hadisin suka fito da su kamar mutum ya dauki bible yana kaga yana karanta bible ko kuma ka ganshi yana karanta wasu littafai dai da zasu kawo da shi daga hanya ko littafan wasu firqoqi da aqidun su suka lalace wadanda ba daidai ba zasu kawo da kai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abinda aka halatta wa mutum kawai shine idan shi mai bahasi ne in bincike kake yi don ka gano yadda zaka yi musu raddi to ka iya karanta littafan yahuda littafan kirista littafan firqoqin nan na musulunci wadanda suka karkace iri ga littafan su nan da kafirci iri a ciki da kuma kaucewa sunna to an hana sai idan bincike zaka yi amma ka dauki ka ce bari ka gwada ina wanne ne yafi gaskiya ne ko ka ce wai bari ka yi comparison tsakanin qur'ani da bible a'a musamman in mutum jahili ne bai san inda mai qur'anin ma baka gama fahimtar fasararsa ba to zaka dauko kace zaka yi muqarana da bible yawa banda mai bincike wanda ya san abin da yake yi ya ginu sosai a aqidar musulunci to ba a bawa kowa izini ya karanta irin wadannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya bace da ya ga wannan abu a hannun annabi a hannun sayyidina umar radiyallahu anhu bari ku jima me yace sai yace law kana dan a wata riwayar cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi nake hannunsa law kana musa hayyan da annabi musa yana da rai ma wasi'ahu illa ittiba'i wallahi ba shi da wani abu da zai banda ya bi ni ma'ana ba shi da kofar da zai bi abin da shi ma aka bashi inda yana wannan zamanin wallahi ba zai bi kowa ba sai ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka me kai ku rika dauko at-taura kuna karanta ina jin mun fahimci darasin dan haka ashe kenan babu wani abu da zaka samu shiriya a cikin sa idan ka ce zaka bar qur'ani ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu nasara a ciki babu kuma alheri a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fa yake cewa والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار يتي والله نالن تسي ده وندا واتو نمفاشي نكي حننسا واتو الله سبحانه وتعالى باب متومن ده زي جي لبارينا يجي اني النبي سننسا محمد صلى الله عليه وسلم kuma ya kwanta ya mutu ba tare da yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace wallahi sai ya zama dan wuta in dai mutun ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma mutu akan haka to ba yadda zai shiga aljanna dan haka kaga idan kana da wannan tabbacin kana kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai hakuri ka bi hanyar sa ba ruwanka da hayaniya ba ruwanka da tashin hankali ba ruwanka da tsokana illa abin da yazo ya same ka ka kare kanka ina fatan mun fahimci abu yawa amma ya zama cewa kana cewa sai ka fito da wasu hanyoyi na taimakon addini wanda shi addinin bai zo maka da su ba to zaka wahal da kanka muna fata Allah madauki ya fahimtar da mu. To saboda lokaci za mu tsaya anan mako na gaba sai mu tashi kan wannan mu karasa kuma mu tashi mu karasa da sauran abin da ke gaba. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ina kara nanatawa yan uwa dan Allah a tashi tsaye ai addu'a akan waɗannan abubuwa da suke faruwa. Muna roƙon Allah kada ya kawo mana su inda muke dinnan, kuma inda suka faru gaba ɗaya Allah ya dakatar da su. Allah ya sa a saki mutane su zauna lafiya, kuma rayuwarsu ta gudana yadda suka saba. Waɗannan abubuwa da suke zuwa mana a lullube ba mu sanya cikin su yake ba, Allah ya bankaɗa su, kowa ya fahimci me ake ciki. Allah ya sa a gane inda matsalolin nan suke. Allah ya hana wargaza mana ƙasar nan. Allah ya kwantar da hankalinmu. Duk mutumin da yake zaune a kowane ɓangare na ƙasar nan, Allah ya sa a bashi ya zauna zamansa lafiya yadda ake da a ci gaba, mu samu zaman lafiyar da za mu yi addininmu. Kada a zo a yi kawo dabarun da za a ce a wargaza ƙasa, ba wai ana tsoron cewa ko a raba ƙasa ko wannan yi nasa ko wani abu makamancin wannan, ba wai tsoro ba, amma mun san me yake gudana in aka ce za a irin waɗannan abubuwa. Ba magana ce ta a ce ko a raba gado ko a ɗauki gidansu ya tafi ba, magana ce ta tashin hankali. Wasu ne suke so su kawo mana waɗannan fitinun, ake amfani da waɗannan abubuwa a zo a same mu, kuma musamman a dakatar da ci gaban addinin musulunci. Wannan shine babban abin da masu irin wannan abu suke so. To muna fata kar mu basu kofa. Basu kofa shine mutun ya shigar da kansa cikin irin waɗannan fitinun. Kar ka shigar da kanka cikin wannan fitinun, ba za ka bada kofar da za a zo a yi maka waɗannan irin abubuwa ba. Muna fata Allah madaukaki ya dakatar da su. Malam yake so ya tambaya.
Tare da ku. Allah ma da zuwa.
No.
Tare da anyara dubu shida da zuwa kan mai.
Daga zuwan zuwa mari.
Wallahi. Da kuma an yi ta'ama hakan ma
kan. No.
Saboda wannan.
Kwarai da gaske. Ai musifa ce. Mutane da yawa ba su san me ake ce matashin hankali ba. Sai a talabijin kuke gani ko ba haka ba ne. Amma ran da ya zo wannan zaman ba za mu iya yin sa ba. Ko za a iya yi? Ba wanda zai zo maka masallaci saboda zai tsore shi a nan bom ɗin yake. Yauwa, da haka kullum mai ta addu'a duk musamman yanzu ana harka ne a munafinci ake yin ta, ba harka ce irin ta da. A da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san mutumin da yake kan hanya, an san mutumin da ya karkace. Munafikai suna nan, Allah madauki yana bada labari akan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa kai ma baka san su ba, amma kafin ƙarshen rayuwarsu Allah ya ilmantar da su shi akan su, ya san su. A kuma idan aka ce za a tashi wani abu za a yi wa musulunci, dama gaba gade ake aikowa, shiri ma ake a ce a haɗu a wuri kaza ko gindin dutse kaza ko a wadi kaza, sai a gwada ƙarfi. To yanzu kuma ba irin wannan ake ba. Fitina ce ake kunnowa a cikinku, sai aka samu wasu masu fikira ta cewa sun yarda da a yi irin wannan abun a matsayin hanya. Kullum mutane suna faɗa mu daina jin zafin an faɗi laifin wannan hanyar. Ina fata muna fahimtar abu. Masu ɗaukar cewa su suna ganin daidai ne su riƙa saba mabaman a cikin musulmi, ai ba cewa aka yi babu su ba, amma tunda aka same su, to da abin da su ne suka yi da wanda ba su ne suka ba, sai aka dangana. Saboda me? Sun yarda da wannan abun a riƙa yinsa. Ashe kenan buɗe ƙofar asalin abun shine samun masu wannan manhaji. Da ba a same su ba sai dai a bi ta wata hanyar daban, ai wani abun ko a zo direct ko a zo wato dai ta wasu hanyoyi yadda za su wato aukawa mutane. Amma tunda aka samu masu wannan tunanin cewa ya kamata a yi kaza ko kafiri ne banda su da irin waɗannan, sai aka yi amfani da su. La'alla ma yanzu abun ya fita daga hannunsu, Allah ne kawai ya sani. Don haka tunda abun a dunƙule yake kuma ba mu san shi ba, mai ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a gane masu waɗannan abubuwa, kuma Allah ya dakatar da su. Allah maɗaukaki mu kuma ya tsare mu daga gare su, kada ya zo mana wurinmu, kuma duk inda yake ɗin ma Allah ya dakatar da shi. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara mana basira mu san matakin da za mu ɗauka duk lokacin da masifa ta zo mana. Yau kada mu ruɗe ya zama cewa matakin da za ka ɗauka na wannan zamanin ne kawai, na iya wannan lokacin ne, sai ya zama ka hargitse sai ka aikata abin da ba haka aka saka kai ba. Kullum ya zama mun lazimci hanyar daidai ɗin nan, yadda muke kira ga sunna a sallah, mu kira ga sunna a tunani yadda za a yi komai daidai, to wajen mataki ma in fitina ta zo mu tsaya kan abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo mana ai addinin na Allah ne shine mai kare shi ya san muna tare da shi kuma zai dau hanyar da zai zama cewa yayi mana maganin abinda ya dame mu ina fata mun fahimci wannan amma kar mu mai da abin zuwa ga dabarar mu sai Allah madauke bar mu da dabarun namu kuma sai a kasa cin nasara amma dai addu'an nan da nake faɗa a koma a kawo mai yinta kowa yayi kare shi kadai irin yadda zai daga hankalinsa ya damu in wani abin duniyar sa yake nema dan Allah ya sa wannan kasa ta mu akan wannan addu'a cewa Allah ya dakatar da waɗannan musifu da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar mana da hankali waɗanda kuma suke kokarin cutar da addinin musulunci suna ganin wannan hanya ce mai romo da zasu muna fata Allah madauki ya jefa tsoro a zuciyar su Allah madaukaki ya sa sabani a tsakanin su su kasa daidaitawa duk inda suka kulla zasu wani abu Allah madauki ya lalata shi mun sani ko bamu sani ba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.